Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baban Leje sauraron abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi na yau Litinin 4 ga watan Yuli shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashin farko, za a ji cewa hukumar aikin hajjin Najeriya NACOM ta nuna kwarin gwiwan jigilar alhazai zuwa kasa mai tsarki gabanin rufewar ƙarshe a ranar Laraba. Kamar kowace ranar Litinin, za a ji shirin zauren matasa da Nasiru Adamu Yali Kaya. Sai kuma shirin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Baballe da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jami'i ya ce wata motar bus din fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta fada cikin wani kwari mai tsawon mita 61 da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin kasar Pakistan. Hatsarin da ya faru jiya Lahadi ya kashe mutane 19 tare da jikkata wasu 12. Wani jami'in gundumar Shirani da ke lardin Balistan ya ce kimanin fasinjoji 35 ne ke tafiya a cikin motar bus din. Ya ce masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira daga tarkacen motar da ta lalace da kuma yankuna da ke kewaye. Jami'in ya ce da alama motar bus din ta zame a kan titin da ke jike a lokacin da ake ruwan sama mai yawa, kuma direban motar ya kasa sarrafa motar. 'Yan sanda a ƙasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harba-harba a rukunin kantina da ke Copenhagen, babban birnin ƙasar. Sweden 'yan sandan Copenhagen Sorin Thomasin ya ce mutane uku da harin na jiya Lahadi ya ritsa da su sun hada da wani mutum mai shekaru 40 da kuma matasa 2. Thomasin ya ce an kama wani matashi dan Denmark mai shekaru 22 da haihuwa bayan harba-harban. Ya gama bani ma labarai cewa babu wasu alamu da suka nuna akwai sa hannun wani a ciki, ko da yake 'yan sanda na gudanar da bincike. Thomasin ya ce yayi wurai hasashen dalilin harbin. Lamarin ya faru ne da yammacin jiya a Fields, ɗaya daga cikin manyan rukunin kantuna a Scandinavia. A cewar shaidu, a lokacin da ya buɗe wuta, wasu mutane sun ɓoye a shaguna yayin da wasu suke gudu a cikin firgici suna turmutsutsu. Jiya Lahadi, ƙasar Rasha ta yi ƙirarin cewa ta karɓe ikon birnin Lichtenstein mai masana'antu, wanda shi ne yanki na ƙarshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatan tsaron Rasha ta wallafa a shafin Telegram cewa ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya sanar da shugaba Vladimir Putin cewa jamhuriyar jama'ar Luhansk, kamar yadda gwamnatin 'yan aware masu goyon bayan Rasha da ke kirarin iko da Luhansk ta kira kanta, an 'yantar da su. A cikin sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce kamar yadda General Sergei Shoigu ya bayar da rahoton cewa a sakamakon nasarar yakin da rundunar sojojin Rasha suka yi tare da wasu gungun 'yan bindiga na jamhuriyar jama'ar Luhansk sun kafa cikakken iko kan birnin Lichtenstein da wasu matsugunai da ke kusa da su, mafi girma daga ciki su ne Belogorovka, Novodorossiysk, Maloryazin-Zabo da Delaya Gora. Ma'aikatar tsaron Ukraine a wata hira da BBC ta yi watsi da ikirarin na Rasha, tana mai cewa Lichtenstein baya ƙarƙashin cikakken iko na sojojin Rasha da kuma abokanansu na 'yan aware, amma ta yadda cewa sojojin Ukraine za su iya ja da baya daga sassan birnin yayin har-har masu tsanani na Rasha.
To, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, gabanin tsayuwar Arfa a ranar Juma'a mai zuwa, hukumar alhazan Najeriya NACOM ta ce ta yi nasarar jigilar alhazai 25,000 cikin 43,000 wanda tuni suka isa Saudiya. Waɗannan alhazan sun hada ne da na jihohi 33,000 da na jirgin yawo 9,000. Ga dai Nasiru Adamu Yali Kaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Na hakon da ke amfani da kamfanonin jirage uku, biyu na gida ɗaya na Saudiya, na nuna ƙwarin gwiwar kammala jigilar gabanin rufewar ƙarshe ranar Laraba. Tun Alhadin nan aka rufe damar shigar jiragen alhazai Saudiya, Incaitable Flyers na Saudiya da kuma kamfanin Max da ya samu izinin ci gaba da jigilar. Jagoran kamfanin Flyers a Najeriya, Umar Kaila, ya ce za su yi duk abu mai yiwuwa wajen tabbatar da duka alhazan sun samu sauƙi faralin a bana bayan dakatar da damar tsawon shekaru biyu 2 a sanadiyar cutar annoba.
Muna da manyan jirage guda 4 kowanne na daukar mutum 430. Muna iya yin abin da ake cewa back to back. Ka turo jirgi 4 a lokaci ɗaya su dauka mutum 1600. Su sake dawowa su dauka. To kaga inda dama kusan du alazan da suka rage in muna da slot insha Allah za mu ɗebe su. So Allah za su kwantar da hankalin su ko na flyers ne ko ba na flyers bane inda hukumar Allah zai muka samu dama suka ce mu zo mu yi muna kallon juna ba muna kallon hukumar Allah zai da Saudi Arabia daban-daban ba muna kallon mu kamar ɗan uwan juna ne kuma mu taimaka juna insha Allah wa inda ma ta samu za idan suka samu slot din nan to za mu yi amfani da su mu tabbatar da cewa mun tabbatar da duwana alajin da ya rage a Najeriya inda mun samu slot din za mu dauke shi insha Allah.
Umar Kaila ya nuna takeicin yadda jinkirin da aka samu daga jigilar Alhazan Abuja ya jawo tsaiko da kuma asarar kimanin dala miliyan 1 ga kamfanin. Duk da dai ya ce za su nemi rage asara daga na hakon.
Amma Alhaji ya san cewa zai ke fitowa ba za a yi masa komai ba. Su kuma shugabannin Pilgrims Board din ba a hukuntawa cewa ana cewa misali a samu wani kudin ajiya su a rike. In kana da Alhaji 100 sai a ce to ka kawo kudin Alhaji 30 a rike kudin ajiya. Idan ka bari jirgi zo Alhajin ka bai zo ba za a dauka cikin kudin ajiyar nan. Da ba za su yi wannan abin ba. Amma sun da sun san ba wani abu ake musu ba ba wani hukunci mai tsauri da ita hukumar Alhazan ya kamata ta yi a kai to da ba zai wannan abu ba zai faru ba.
Jami'ar labarun hukumar Alhazan Fatima Sanda Usara ta ce akwai tsarin da aka yi bana don walwalar Alhazan na musamman da kuma ci gaba da samar da abinci irin na Najeriya.
Abincin mashair mu'assasa su ne za su ba da abinci ba hukumar Alhazan ta ƙasa ba ne kuma za ta ɗauki nauyi dama a Madina hukumar Alhazan ta ƙasa ne a Makka hukumomin jihohi ne amma aka tashi aka je musha'ir watan muna Arafa da Muzdalifa wannan kuma alhaki ne da ya rata akan hukumar Alhazai ta ƙasa to amma bana mu'assasa su ne za su ciyar da Alhazai sai da abu daya da na san shi shugaban mu Alhaji Shukrullahi Kulli Hassan ya tsaya ya dage akan shi ne Alhazan mu fa ba iya cin shinkafa da kazan su suka ba kowa ne iya ba saboda haka za a hada mana da tuwo mu da miyan kuka da amala da dai sauran su kuma sun yarda
a gaskiya bana da yawa masu niyyar zuwa hajjin sun kwance damara da rashin samun visa da kuma karancin kujerun da aka samu da suka gaza bukatun jama'a akwai mamaki yanda mutane suka nace zuwa hajjin bana duk da tsadar da kujerar ta yi mafi tsanani a tarihi da hakan ke nuna marmarin musulmi kan wannan babbar ibada Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasura da Mailika ya Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baban ne dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Ya Lahadi, al'ummar kasar Georgia suka gudanar da wani sabon gangami inda suke neman gwamnatin kasar ta yi murabus saboda gazawarta na samun gurbin yar takarar zama memba a kungiyar tarayyar Turai. Kasar da ke yankin tekun Baharul Aswad dai na fama da gagarumar zanga-zanga. Tun bayan da shugabannin tarayyar Turai suka yanke shawara a ƙarshen watan Yunin da ya wuce na jingine buƙatar Tbilisi na zama memba har zuwa lokacin da aka gudanar da gagarumin garan bawul na siyasa. Wannan ita ce zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama wadda aƙalla mutane 120 suka fito kan tituna a ranar 20 ga watan Yuni wanda manyan ƙungiyoyi masu rajin kare demokuraɗiyya suka shirya tare da goyon bayan jam'iyyun adawa. A yammacin jiya Lahadi, sama da mutane 35,000 ne suka taru a wajen ginin Majalisar Dokokin Georgia, inda suka tare cunkoson ababen hawa a babbar hanyar Tbilisi babban birnin ƙasar Georgia, a cewar wakilin kamfanin dillancin labarai na AFP. Masu zanga-zangar suna ɗaga tutocin Georgia da na EU, kana suna rera taken ƙasa, yayin da da yawa ke rike da alluna da ke ɗauke da mu a Turai muke. Shanghai ta sake bude wurin shakatawa na Disney Resort kuma tana shirin bari a ci abinci a cikin ɗakin sayar da abinci. Adadin waɗanda suke kamuwa da COVID na birnin na biyu mafi girma a China ya koma sufuli bayan da aka rufe birnin sama da watanni biyu. Jami'an ƙasar China sun yaba da tsauraran manufofinsu na sufuli COVID don daƙile ƙaruwar masu kamuwa da mace-mace daga ƙwayar cutar. Sai dai labarin sun yi tasiri mai yawa ga tattalin arzikin ƙasar China da kuma hanyar samar da kayayyaki na ƙasa da ƙasa da suka dogara kan masana'antun China da ƙarfin jigilarsu. Ƙasar China ta sha kare manufar. Alamu sun nuna cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin na sufuli COVID aƙalla har zuwa farkon bazara na 2023. A wannan lokaci ne ake sa ran za a nada shugaba Xi Jinping wa'adi na uku na shekaru biyar a matsayin shugaban kasa na biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya kuma mai tasowa da ke takara da Amurka.
Tuwa gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan wakar
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
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 amma ba bi sa shashan ci ba kana ba bi sa sakar ci ba kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kudin ka Kashawiya ka sami kudin ka toje ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
a kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
malan din cinikin da kake dowe ya shi da din shi in ka sami kudin ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
ko ni alhaji sanikin waka inna waka kyakkyawa na sami kudi mai kwari na tara har sun kauri ba ashararu ba sakarci sai in kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
bare mai sai yana saidawa yayi gumi ya sami abin ya sha kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kudi mu kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
an daina albizar zaranci ba shashanki ba sakarki in ka nemi kudi ka tara in kai niya za ka kashe su to ka kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
kawani yayi gumi ya samu kashe su ta hanya mai kyau
kudi a kashe su ta hanya mai kyau
mudan dokiya
kuma da Allah da fatan an shakata har yanzu ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC muna kawo muku shirye-shirye ne akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kuma kuna iya sauraron mu a dukkan lokaci da kuke bukata a voahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
zauren matasa sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA dake tawo abubuwan dake cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane in ana biye da shirin na zauren matasa na jihar Kebbi ne inda muke tattaunawa da matasa masu sana'ar noma a garin Mai Yama matasan sun bayyana yadda sana'ar noma kan maida bawon damuna baturen rani zauren na tare da Nasiru Mai Yama Haddabi Musa mai computer Nura Musa Abdullahi Muhammad da Saidu Ibrahim
kamar dai ciyawar nan ta kai.
Wato mana indi aka sa geda a nan ana samun yabanya sosai.
Kai ba a magana ya ga sa geda kam gaskiya karamar hukumar mai yama gaskiya geda ta ta komi muhimmanci a karamar hukumar mai yama ta muka fi noma dan ta ta kidi sannan sai dawa da kuma gero gaskiya su ma suna yi sosai da sosai.
To wa kifa?
Eh gaskiya ana amma dai ba kamar wayannan ba dan gaskiya wayannan sune suka fi komai gaskiya ta kidi a nan karamar hukumar mu ta mai yama.
Sa'adu Ibrahim kai me kake nomawa ne?
Ina noma abu biyu zuwa uku. Na farko dai ita shinkafa mukan koma can gefe mai amfani da ita. Muka iya zuwa nan makotan mu mu an shorare kamar jingina ko kelai haka kuma daga ciki akwai waɗanda mun kafe da kanmu waɗanda suke duk shekara muna zama noma su idan lokacin damina ya kuma mukan dawo gida don mu ga cewa mun yi kokari mun shiga irin gyada dawa gero maiwa wake da sauransu muna kokari akan su sosai kuma sai ga Allah ta ma'ajin albarka idan aka ci muka damina ta kama ka zo ka iske irin yadda gyada ka yabanya wani lokaci wa din dan sai kana da muka sai mu zauna mun ta muka ma da lokaci nayi sai da muka kawai malinci ya kama saboda sai mu ga amma alawa da take tayi sai ga nan gaskiya wannan abin yana burge mu irin yadda take dokar yabanya kuma take kara abubuwa da baka tsammani ba jin kadan kuma sai ya ga mun kuma zaman sarake mun kai kaka
yayi wato an zan sarake wato wannan ire ba kai wannan da nake magana ai bawon damuna bature rani da yake fada din nan mana wanda duka yi wahala da damuna in rani aka ganshi da haske yana ta sauye-sauyen abubuwa na rayuwa yana sabon fenti da gini an san cewa yayi kokari eh
wallahi kan haka dana saboda idan an kace ma an kai kakan da nake gaya ma an kin ganin wallahi sai ka ta irin da ya fito tsara kan nan da karshen zamu nuna akan jin dadin da muka yi
na'am
saboda wallahi sai ga komai mara tawalsa komai lafiya lau sai da zamu sai ga mun sarrafa kudin tun durman riga mun same su dan shashe da lamun dan wani lokaci kuma kamin mu koma da hukuma na shinkafa shi kuma idan shinkafa ta mutun ka ga yanzu a halin da yake cikin yanzu gaskiya muna cikin walwala sosai saboda shinkafa ta yake kuma ta kan kama idan ka gane mu sai a hankali
yayi kyau kwarai bari mu je zagaye na karshe zamu fara daga kan Nasiru mai yama zuwa har gare kai ga Sa'adu Ibrahim sai mu tattauna shin Nasiru faɗa mana gaba daya zantawar nan menene ku matasa kuke bukata saboda ku ci gaba da daurewa kan wannan tafarki na dogaro da kai a nan jihar Kebbi
na farko mu matasa kalubalen mu dubbe fi akan wannan abin da haddabi da Nur sai magana akan taki zamani bangaren noma saboda ana magana noma to dubbe wuce taki da kuma fetur ba kan da Allah man fetur ya tsara sannan zaka ji farashi ne ko ina yawan madar sauran wurare nan da an ga maka 280 ko 200 nan 285 nan 190 wanda yake babu control price na man fetur wanda yake talaka zai sha wahala wajen sayan man fetur wajen noma rani muna kira ga gwamnati tun daga tarayya cewa babu abin da talaka zai amfana ga gwamnati abu biyu ne bangaren NEPA da kuma bangaren man fetur wanda yake idan man fetur ma ya tsara na komai ya hau kuma zaka ga an ce ai abu ya tsara na kayan masarufi sannan abu na biyu kalubalen da nake son yi magana akan magana da Nura a baya na cewa rufe bora wanda yake ya jawo mana kayan masarufi da kona ba a'a kalubalen mu an rufe mana bora ba mu shigo wa kaya amma mu ana tsara namu wannan ni adabi ne haka idan ana bari mu ma mu shigo da nazo inda ba mu rufe namu abin da aka kasuwanci ka shigo a shigo ma kina zai ta kasuwancin ta ya dore amma an sai naka amma kai baka tafi sau ba kaga babu wani canjin na kasuwanci wanda ke zaka an lura hakan ko gyada ko shinkafa ko na an lura an ce ka wai mijar akai ko togo ko gana amma manja ko shinkafa ko na an ce wai ba a shigo a ta amma mu ana tsara da namu to muna cewa gwamnatin tarayya musamman ma gwamnatin tarayya masu shige da fice na kasa kwata cewa sai mu kawo mana su duba wannan abin da cewa abin da ni a nawa tunani akwai kuskure a ciki na cewa an hansa mu shigar mutar namu kaya amma kuma ba abu da mu shigar da nasan haka dole mu samu tsadarewa a wannan bangaren sannan bangaren taki zaka ga an zo an ba da farashi na gwamnati daban amma an kawo shi ga talaka an ci kuma ga wani price wanda ke an canza zaka ji kuma an hada mutum biyu ko uku zuwa hudu a ce ma amma sai taki mai gona kusan gona hudu ko biyar an ba shi rabin buhun taki wani da wani zai sama shi yasa har yanzu mu nan mai yama ko kada sai muka hada da noma da kiwo saboda samun manua takin dabbobi wanda ke shine akashin bayan noman jihar Kebbi musamman a nan damana akan ma matsalan ma takin zamani yanzu ko wani takin da ya karanci dan zamanin na gida yayi karanci zaka ana cewa ana yin rami ana sama ana shuka kafin samu na zamani ko da ba samu ba kuma alhamdulillah zai iya kai har da tsari shuka tai inda an kai wannan rami zo wannan an ba abin da kawo wannan abun illa karancin samun taki dan yanzu dole daga ina taki a gurin na zamani to wala wannan sai babu kunyira amma talaka yayi kadai ji wai ke gura ke waya da taki wanda ke bon taki ya kai naira 30,000 ta imuru 1,300 karamin kwallo da zai ga 1,100 wanda yake ni sai da ni gidan na kawo shigar yau da aka zuwa nije gurane shuka na ga duk muru ɗaya na kawai 1,100 wanda ke aka tare da ya zama 1,350 amma yanzu ya kai 1,100 sai muna cewa gwamnati ta tsaya mana akan wannan bangaren na takin zamani da kuma feto wanda ke duk shine talaka ya fi amfana da su ga gwamnati ni sai kuma gefen bangaren wutar lantarki wanda ke har yanzu nan ma wannan bangare ya ma zama halin lahau da nan ke
dabi mai computer kai ma mu imana bayanin kan na rufewa
na ji bayani wanda na tsare ni kuma gaskiya bayanin na shi aka yake sai dai kuma ni ma akwai dan wani korafi da ajaran musamman ga gwamnati kamata ya ace kuma gaskiya duk karama hukumar mulki ake an same ta da tana da wata makaranta ta gaba ga Sakandare gaskiya ko shi yana sa za a samu matasa waɗanda za ka ga wani da ya gama Sakandare ko sai a yanzan ƙarshen karatu ne kenan saboda gaskiya kamata ya ake karama hukumar mulki ta samu wata makaranta wadda zan koma laka jiha da ta gaba ga Sakandare gaskiya saboda za ka tamma wasu mutane su da yawa suna buƙatar karatu wani ma ba sa ma ya ma aka cewa ko in ciya mai yanka ya dan kaiwa ba a amma yana buƙatar ya samu makaranta ya shiga domin ya ƙara samun ilimin inganci in ka ga an ka gama da makaranta zai yiwu a ce za mu ci gaba da harkar noma babu ilimi noma gaskiya kasuwanci ne wanda ya zama ta ku an ce an samu tallafi na makarantu wanda aka ƙara gidina mana baya da haka kuma a samu waɗanda ya zama ta ku an samu malamai waɗanda za su ba da ilimi kama ga firamare da sakandare da dai sauran makarantu yakin malaman gona a ce kuma su ma suna jawayen mu a kai a kai dan yanzu an riga an jaya malaman gona za ka ga an yi damana ko kuma noman rani har ka gama baka ga malamin gona wanda ya zo waya ba kuma suna nan suna ansa albashi wanda yake duk wata akwai abin da aka ba su kuma ba don komai ba don irin wannan abin kawai su rinka ke waya suna bibiya da kuma kulawa da irin yadda za su ba talakawa shawarwari wanda za su dogaro da kansu.
Nura Musa.
Assalamu alaikum.
Alaikum
salam. Ilimin gaban da na samu inda ɗalibin kwamfuta da Malam Nasiru suka yi abin dubawa ne hakikanin gaskiya kamar yadda ɗalibi ya magana ta ƙarshe akan matsalar ko kuma akan neman taimako na makaranta ko malaman gona kuma dai babban abu mai muhimmanci gare mu da ga yana ba wuce malaman gona ba saboda malamin gona in suna ziyartar ka su sun kafa irin shawarwarin da ya kamata su ƙara maka idan ya bayyana ta yi kyau ko kuma tana buƙatar wani abu za su taimaka maka da za ka yi kaza ka yi kaza to sai ya zama lokaci sai ma mun tori mai takin zamanin mutum suka yi idan muna son shuka mata kaza ne za mu sai ke tafi irin wanda take shi ya kamata ta ga idan aka samu sabani haka na wani lokaci wani bai sani ba ya tiya auka ya tiya dukkan gugu ya tiya kuma abin ya bada wani abu na daban daga ƙarshe ma killa wannan shekarar ya riga ya lizin din wannan noman da ya yi.
Matasa ku dakata nan sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu kammala shirin na manoma a jihar Kebbi. Madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Mayel Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru da Mayel Hikaya. Yanzu ko lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo muku sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar da Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard kamar sauran jaridun Najeriya na cewa an gano wasu yara kimanin 50 a wani coci da ke jihar Ondo. Jaridar Vanguard ta bayyana cewa Tunisia yan sanda suka kama faston wannan cocin tare da wasu da ke tare da shi wanda ake zargin kuma yaran an sato su ne inda kuma aka aje su a ƙarƙashin wannan gini na haraba wannan coci da ke jihar ta Ondo. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran ta na da alaka ne da wayancan yara 50 da kama a jihar Ondo. Jaridar ta ruwaito kungiyar kare haƙƙin musulmai ta Maure na kira ga babban speto general yan sandan Najeriya Usman Alkadi da ya tabbatar an gurfanar da wayanda ke da hannu a wajen rufe wayannan yara a wannan coci da ke jihar Ondo. Babban daraktan kungiyar Maure Professor Isha Akintola shine ya sanar da hakan ga manema labarai inda ya ce wannan ba ƙaramin al'amari bane ganin yadda kwanan nan aka
hari wani coci da ke jihar ta Ondo bayan wasu yara su wajen 20 da kuma aka kama a jihar Plateau wanda ake zargin wata coci ta yi garkuwa da su. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar The Punch ta yi tsokaci ne game da ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai kasar Portugal wanda ya dawo daga wannan ziyara a ranar Asabar. Jaridar Punch ta bayyana cewa su 11 kenan shugaban Muhammadu Buhari da fita kasashen waje a cikin watanni 5 kacal. Sai kuma jaridar People's Gazette da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar People's Gazette ta bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rataba hannu tare da gwamnatin kasar Burtaniya da ganin cewa an dawo da 'yan Najeriya da suka aikata muggan laifuka a kasar Burtaniya zuwa gida Najeriya. A makon da ya gabata ne dai gwamnatin Najeriya ta karbi bakuncin wasu 'yan kasar da aka dawo da su gida daga kasar Burtaniya da yawan su ya kai 13. Rataba hannu akan wani yarjejeniya na nufin za a ci gaba da dawo da 'yan Najeriya da suka aikata laifuka a kasar Burtaniya zuwa gida kenan. Wasu daga cikin wayanda aka dawo da su ne sun shiga kasar Burtaniya ne ba tare da izini ba. Sai kuma jaridar Premium Times da ita ma ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta ruwaito hukumar zaben Najeriya na cewa ta dage wa'adin rufe rajistan zabe a Najeriya sabanin 30 ga watan jiya da hukumar ta yana a matsayin ranar karshe. Yanzu dai hukumar ta bayyana cewa za ta ci gaba da rajistan 'yan Najeriya domin ganin sun samu katin zabe. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran ta cewa kimanin maniyyata aikin hajjin bana 2,550 ne za su rasa zuwa aikin hajjin sakamakon matsaloli da ake fuskanta na jigilar maniyyata zuwa kasa mai tsarki, duk kuwa da alkawarin da hukumar alhazai ta Najeriya ke dauka cewa za ta kwashe dokacin maniyyata aikin hajjin bana zuwa Saudiya. Kawo yanzu dai alhazai da dama ne ke cigaba da bayyana rashin jin daɗin su game da yadda ake sufurin maniyyatan zuwa kasa mai tsarki. Babban Shirin Murya Amurka daga Najeriya.
Tuma dalla a gaida baban gidan Jibrin. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na karshe, wato labarai a takaice.
Wani jami'i ya ce wata motar bus din fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta fada cikin wani kwari mai tsawon mita 61 da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin kasar Pakistan. Hatsarin da ya faru jiya Lahadi ya kashe mutane 19 tare da jikkata wasu 12. Wani jami'in gundumar Shirani da ke lardin Balochistan ya ce kimanin fasinjoji 35 ne ke tafiya a cikin motar bus din. 'Yan sanda a kasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harba-harba a rukunin kantina da ke Copenhagen, babban birnin kasar. Sweden 'yan sandan Copenhagen Sorin Thomasin ya ce mutane uku da harin na jiya Lahadi ya ritsa da su sun hada da wani mutum mai shekaru 40 da kuma matasa 2. Thomasin ya ce an kama wani matashi dan Denmark mai shekaru 22 da haihuwa bayan harba-harban. Jiya Lahadi kasar Rasha ta yi ikirarin cewa ta karbe ikon birnin Lichtenstein mai masana'antu wanda shine yanki na karshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin kasar. Ma'aikatan tsaron Rasha ta wallafa a shafin Telegram cewa ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya sanar da shugaba Vladimir Putin cewa jamhuriyar jama'ar Luhansk, kamar yadda gwamnatin 'yan aware masu goyon bayan Rasha da ke kirarin iko da Luhansk ta kira kanta, an 'yantar da su. Jiya Lahadi al'ummar kasar Georgia suka gudanar da wani sabon gangami inda suke neman gwamnatin kasar ta yi murabus saboda gazawarta na samun gurbin 'yar takarar zama memba a kungiyar tarayyar Turai. Kasar da ke yankin tekun Bahar al-Aswad dai ta fama da gagarumar zanga-zanga tun bayan da shugabannin tarayyar Turai suka yanke shawara a ƙarshen watan Yunin da ya wuce na jingine buƙatar Tbilisi na zama memba har zuwa lokacin da aka gudanar da gagarumin garan bawul na siyasa.
Tuma sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 agogon Ghana da GMT, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.